بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin yardar Allah madaukakin sarki yau muna biyar ga watan Zulqa'ada 1447 miladiya a hijriya wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan hudu watan Afrilu miladiya shekara 2025 a ce gaba da karatunmu da muke a cikin littafin A'lamu Sunnah Al-Manshura li i'tiqadi Ta'ifati Najiyati Al-Mansura na Sheikh Al-Allama Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami alayhi rahmatullah. Yau za mu tashi kan tambaya ta 38 ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ منين دليل أكن كاروار إيماني درغوصة أكراتو دموكي وان دي غباتة من يكراتو أتكين مسألة إيماني دكما كسانشي وار إيماني يا حدا زوچيا دحالشي دغباي wato dukkan ayyukan musulunci da suka shafi kuduri da suka shafi abubuwan da ake fada kamar zikiri da karatun alqur'ani da kiran sallah da ikama da umarni da kyakkyawa da hari daga mummuna da abubuwan da suka shafi ayyukan gabbai su sallah su azumi su hajji su umra jihadi da sauransu wannan dukka suna cikin ma'anar imani da dai mutum musulmi ya zama ya cire wata gaba daga cikin waɗannan gabbai guda uku ya daina ayyukanta to ba za a lissafa shi cikin mu'minai ba musamman kuma ayyukan gabbai mun karanta a karatun da ya gabata to yau kuma sai malam yake tambaya akan me dalilin imani yana karuwa yana raguwa saboda cikin definition ko tarifi na imani da ya gabata mun ji cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yana karuwa da aikin da'a kuma yana raguwa da aikin sabo wannan ba abun mamaki bane ba ga dukkan wanda yake musulmi ya san cewa yakan samu sauyi na jin ni'imar da dandanan imanin sa lokaci bayan lokaci sanadin kyawawan ayyukansa akwai waɗansu ayyukan da in ka yi su to zaka ji ka ƙara samun nutsuwa ka ƙara samun tsoron Allah ka ƙara jin wato nishadi na imani daidai da wannan sallah da muka yi tana ƙara wa mutum nutsuwa tana ƙara wa mutum imani kamar yanzu azumin watan Ramadan da ya gabata idan azumi watan azumi ya zo aka shiga azumi sai kaga azumin yana ƙara nutsuwa yana ƙara imani yana ƙara nishadi yana ƙara tsoron Allah kamar yadda kuma mu shawahid ayn ne wato abinda muka gani a idon mu ne muka sani kuma haqqal yaqin cewa dukkan wanda yake aikin sabo to imanin sa yana raguwa ta yanda zai ga ko ta yanda za a ga mai aikin sabo bai damu da ayyuka na imani ba bai damu da ayyuka na musulunci ba bai damu da ayyuka na takawa ba duk wanda sabo ya gina zuciyarsa to sai ka ga hatta masallaci baya iya jurewa zuwa baya iya jure wani ma sallar ma wahala take masa saboda yadda aikin sabo ya mamaye zuciyarsa yafi karfinsa akan ayyukan imani to duk lokacin da mutum yake ƙara aikin da'a duk lokacin da yake ba imanin nasa abinci kamar taki ne ayyukan da'a ga imani duk lokacin da kuma mutum yake aikin sabo to kuma a wannan lokacin imaninsa raguwa yake don haka ayyukan sabo kamar wuta ce da ke babbakar wato imaninsa sai ya zama imanin ba zai gushe ba yana raguwa, ayyukan sabo suna karuwa, imani yana raguwa, har sai mutum ya wayi gari babu abin da ya rage masa na imani, sai gurgudan abin da bai wuce kalmar shahada ba, idan cikin sakonsa babu shirka babu kafirci. To anan malam yace menene dalili akan imani yana karuwa yana raguwa, tunda ba da ka malam yake kawo wannan batu ba, kuma dama ba shi ya kawo ba, ga dan wannan ilimi aka yi daga malamai kabiran an kabirin zamani bayan zamani, sannan kuma su ma malaman sun tsunkaye su ne daga nassoshin Alkur'ani da Sunna. Don haka ababi na ilimi ba labari ba, ba a yin magana a addini sai inda dalili. Don haka me dalili akan imani yana karuwa imani yana raguwa? Sai malam yace qauluhu ta'ala, amsa ita ce fadin Allah madaukakin sarki, liyazdadu imanan ma'a imanihim, don su kara imani tare da imaninsu. Liyazdadu imanan, don su kara imani. Kaga Allah ta'ala imani yana karuwa kenan. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina, Allah shine wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, don su kara samun imani tare da imanin da dake tare da su. Ana kenan Allah subhanahu wataala ya musu gudunmawa ta nutsuwa da kuma wata baiwa ta tsoronsa daga gare shi, domin su kara samun imani, domin ya zama ya musu yayyafi akan imanin su dake tare da su. Don haka wannan ayat ta nuna mana cewa kenan imani yana karuwa. Hakan nan fadin Allah madaukakin sarki, wazidnahum huda, sai muka kara musu shari'a. Shari'a ko ita ce imani? Kenan shari'a tana karuwa, imani yana karuwa. A wannan cikin suratul kahfi, yayin da Allah ta'ala yake magana akan ashabul kahfi, yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, yace lallai su waɗannan ashabul kahfi fityatun, wasu matasa ne masu jini a jika, sabon jini. Amanu bi rabbihim, waɗanda suka yi imani da ubangijinsu. Wazidnahum huda, sai muka ƙara musu shari'a. Tunda Allah ta'ala ce yayi amanu bi rabbihim, sai ya ce wazidnahum, kenan hudan ɗin nan yana nufin imanan. Wazidnahum iman, amanu wazidnahum, sun yi imani sai muka ƙara musu. Amma cewa huda wannan uslubi ne na balagha na Alkur'ani mai girma, kuma tana kunshe da ma'anar imani. Don haka wannan ayar ma ta nuna mana cewa imani yana karuwa ga mai shi da izinin Allah madaukakin sarki. Da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yazidullahu allazina ihtadaw huda, Allah yace wa yazidullahu allazina ihtadaw, Allah yana karawa waɗanda suka shiryu hudan shari'a. Kamar yadda ya gabata ayar da ta shuɗe, Allah madaukakin sarki ya maye gurbin imani da huda da shari'a. To kamar haka ne anan, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan, sai ya zama ma'anar shi alal haqiqa wa yazidullahu alladhina amanu imana, Allah yana karawa waɗanda suka yi imani, in Allah yana kara musu imani. To inda a ce imani baya karuwa, to da ba za a kara shi ba. Wannan cikin suratu Maryam kenan, da Allah ta'ala yake cewa wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Allah ta'ala yace wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, wallazina ihtadaw, waɗanda suka shiryu, zadahum hudan, Allah madaukakin sarki yana ƙara musu shari'a. Wa atahum taqwahum, ya kuma ba su tsoron Allahnsu. Nan ma dai ita ma aya tana kamatacce ne da na bayanta, cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara shari'a ga waɗanda suke da shari'a. Da kuma fadin Allah ta'ala, wa yazdada allazina amanu imana, wa yazdada allazina amanu, Allah yana ƙarawa waɗanda suka yi imani imanan, wani imanan, yana ƙara musu imani akan imani cikin suratul Muddassir. Wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Allah yace wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan, ba mu sanya masu kula da wuta ba sai mala'iku, ba mutane ne masu gadin wuta ba, mu sanya masu kula da gadi da sha'anin tsaron wuta da izata da kuma dukkan abin da take bukata da kuma ingiza ƴaƴanta a ciki da kuma gauraya su da juyi idan an bukaci a yi juyi da kuma amsa musu tambaya in sun yi tambaya a cikin wuta. Ba mu sanya masu wannan aiki ba illa mala'ikata, sai mala'iku. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru, kuma ba mu sanya adadinsu mai tarin yawa marar iyaka ba, sai Allah ne kadai masanin iyakarsa. Ba mu yi haka ba face fitina ga waɗanda suka kafirta, jarraba ga waɗanda suka kafirta. Liyastayqina alladhina utul kitaba, don waɗanda aka ba littafi su samu yaqini, wa yazdada alladhina amanu imana, su kuma da suka yi imani akan ya ƙara musu imani, akan ya ƙara musu imani. Wato cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai waɗansu ƙaddarorinsa, waɗanda suke firgita kafirai suke kuma nutsar da muminai. Su firgita kafirai, mumini kuma sai ya ƙara samun imani. Kuma haka ne dama cikin ƙaddarorin Allah maɗaukakin sarki. Abinda ya sa kafiri ɗora hannu a ka yana wayo wayo, sai ka ga mumini kuma hankalinsa ya kwanta a dalilin wannan, ya samu nutsuwa, ya koma ga Ubangijinsa. To Allah ta'ala yana ƙara masu imani imani, wato ta dalilin waɗansu ayyukansa da kuma tsare-tsarensa da hikimominsa. Da faɗin Allah ta'ala, fa ammal ladhina amanu fazadatuhum imana, fa ammal ladhina amanu fazadatuhum imana, wato amma waɗanda suka yi imani to su kam hakan sai ya ƙara musu imani. Waɗanda suka yi imani hakan sai ya ƙara musu imani. Wato menene haka? Shine saukar sura. Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladhina fi qulubihim maradun wa ammal ladhina fi qulubihim rijsun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wannan aya cikin ayoyi cikin suratu Tauba, Allah ta'ala yana cewa wa idha ma unzilat suratun, idan har aka saukar da wata sura, faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana, cikinku wane ne wannan sura ta ƙara masa imani? Sai Allah ce fa ammal ladhina amanu, amma kaga waɗanda suka yi imani fazadatuhum imana, su kan sura tana ƙara musu imani. Duk abin da ya sauka na Alkur'ani mai girma to yana ƙara musu imani. Da kuma faɗin Allah ta'ala fakhshawhum fazadahum imana, fakhshawhum, ku ji tsoronsu, fazadahum imana, sai hakan kuma ya ƙara musu imani. Wannan cikin suratu Ali Imran, da Allah ta'ala yake ba da labarin ainihin wato ɗauki ba daɗi na yakin Badar, da aka samu wasu mazuga waɗanda suke hura kunnen muminai suke tsorata su. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhu fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alladhina qala lahumun nasu, sufa mumunai sune waɗanda wasu mutane suka zo musu da labarin tsoro, da labarin tayar da hankali. Qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum, mutane suka zo mahaya suna ce da su ya kamata fa ku juya, domin kafiran nan sun muku shiri ba ɗan kaɗan ba. Qala lahumun nasu, annasu na farko su ne masu zuwa da wannan labari na mita da gulma. Innan nasa qad jama'u lakum, annasa na biyu kuma su ne kafirai. Da haka masu ba da labarin ma kuma su ma wani yanki ne na kafiran, waɗanda suke da munafurci sune suke cewa innan nasa qarjama ulakum lallai fa mutanen nan kafirai fa sun riga da sun amina sun zo sun muku shiri ba dan kadan ba kuma sun taru sun yi taron daki fakhshawhu ku ji tsoron haduwa da su ku yi nesa da haduwa da su fazadahum imana wannan labarin ma sai ya kara musu imani sai ya kara musu imani shine abin da dazu nake mana ishara zuwa gare shi gashi nan maimakon ya tayar musu hankali abin da ke tada hankalin kafiri su masu ba da labarin hankalin su ne ya tashi domin munafukai ne suna jin tsoron haduwa a yakin don haka sai suke son a fasa gaba daya suke son mu'minai su ji tsoro su gudu wanda wannan kuma ba karamar hasara bace a fagen yaki to amma hakan din maimakon ya tsoratar da mu'minan sai ya kara musu imani daga cikin ayyukan Allah da hikimominsa wanda yake kara mu'minai imani da su fakhshawhum ku kiyaye su ku koma in kuna son ranku da lafiya fazadahum imana sai labarin yawan kafiran dandazan su da hadin kansu da taron dangin sai ya kara mu'minai imani ki lalle mun fito da sa'a yau lalle yau mun fito da sa'a zamu kar arna kenan zamu musu wato kisan tsaka wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ai mu Allah shine ma'ishin mu Allah ya isan mana Allah ya ce to madalla kuwa da duk wanda ya wakilta Allah da haka sai mu'minai suka kara samun nutsuwa suka kara samun imani sannan kuma suka ainihin wato ci gaba da yaki ba fasa ba kuma Allah ta'ala sai ya fidda su kunya ya ba su nasara da kuma fadin Allah subhanahu wata'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima wa ma zadahum illa imanan wa taslima ba abin da hakan ya kara musu sai imani da kuma mika wuya ba abin da hakan ya kara musu sai imani da kuma wato mika wuya wannan cikin suratul ahzabi yayin da Allah ta'ala yace walamma ra'al mu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima walamma ra'al mu'minuna al ahzaba yayin da mu'minai suka ga rundunar kafirai ta yaki wato yakin khandaq wanda ake ce mashi yakin ahzab yayin da mu'minai suka ga rundunar kafirai qalu sai suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine alƙawarin da Allah da manzansa suka yi mana na yakin da zamu yi waɗannan su ne wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya sai Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima ganin rundunar kafirai bai ƙara musu ba face imani da mika wuya da sallamawa sun kace suka ƙara jin imani da kaifi da ƙwarin gwiwa sannan kuma suka ƙara sallamawa suka mika wuya kaddara Allah ba ta firgita mumini kaddara Allah ba ta karya zuciyar mumini kaddara Allah ba ta dakatar da mumini duk sanda mumini ya ci karo da kaddara Ubangiji subhanahu wataala to ƙara nufata yake ƙara yunkuri yake ci gaba yake da ayyukan alheri wannan shine halin mumini a tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma idan har imanin na gaskiya ne yana daga cikin abin da Allah yake bambance tsakanin mu'minai da wanda ba mu'minai ba ita ce kaddara liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah ta'ala yace Allah ba zai bar masu imani su ci gaba da rayuwa da munafukai a cikinsu masu imanin ƙarya da masu imanin gaskiya ana cakuɗe to Allah ba zai bar masu imanin gaskiya a haka suna cakuɗe da masu imanin ƙarya ba in an ci ganima a raba da su in an kawo fai'u a raba da su duk wani alheri da zai biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi rabon zakka a raba da su za a yi kaza za a yi kaza da su suna cin arziki suna cin albarkaci sannan kuma suna samun aminci daga kafirai ba a taba su ba a suna samun aminci daga mu'minai ba a taba su suna zaune kuma a cikin mu'minai suna cin albarkacin imani alhalin ƙarya suke yi Allah ta'ala ya ce ba zai bar ku haka ba hatta yamizal khabitha min at-tayyib har sai Allah ya rabe na ƙarya da na gaskiya har sai Allah ya tsame gurbatacce daga cikin amintacce daga cikin kyakkyawa to Allah yana tacewa ya bambance ne da jarrabawa in Allah ya saukar da wata jarrabawar aka kwatsa wata jarrabawar to ba mai iya juranta sai muminin gaske nan da nan munafiki wanda bai yi imanin gaskiya ba za ta nuna shi to kuma har gobe haka rayuwa take tafiya Allah madaukakin sarki yana gane waɗanda suka yi masa gaskiya suka yi imani na gaske suke tare da shi ne ta hanyar jarabawoyinsa to muminin gaske jarabawa ba ta girgiza shi sai dai ta kara masa sabati da kuma karfin imani malai ya ce gada zalika min al-ayat da ayoyi da yawa waɗanda ba wannan ba kamar fadin Allah madaukakin sarki innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana da Allah ta'ala ya ce sani dai mu'minai su ne waɗanda idza dhukirallahu wajilat qulubuhum idan aka ambaci Allah ko aka karanta alqur'ani ko aka zo wa'azi sai zukatansu sai su wato raurawa sai su samu nutsuwa da khushu'i sai su samu dardar da taka tsantsan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ayoyin su kara musu imani sawa'un ayoyin nan na azaba ne wato na tsoratarwa ne da suke bayanin azabar Allah ko ayoyin nan na ni'ima ne da rahama wanda suke kwadaitarwa da kuma albishir da rahmar Allah madaukakin sarki sawa'un ayoyin nan kissoshi ne labarai ne na waɗanda suka kangarewa wato abinan suka kangarewa Allah madaukakin sarki da manzanninsa da abin da ya faru da su ko misalsalu ne Allah yake bayarwa duk wata aya daga cikin alqur'ani mai girma saƙon da ke cikinta to yana ƙarawa mai imani imani idan an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai ayoyin nan su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma ga ubangijinsu kadai suke dogara sai malam ya ce wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma ya ce law annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum indi lasafahatkum almalaikatu manzon Allah sallallahu yake cewa da a ce za ku kasance fi kulli halatin a cikin kowane hali ka halatukum indi kamar yadda halinku yake a gabana lasafahatkum almalaikatu aida mala'iku sun dinga mika muku hannu sune muku musafaha wannan kuma kamar yadda yake cikin sahihu muslim abinan wato Hanzala al-Usaidi yake bada labari cewa wato sahabbai sun kasance suna jin tsoro na irin yadda suke samun bambancin yanayi tsakanin lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin da suka koma gidaje cikin iyalai da kuma lokacin da suka je kasuwa cikin hada-hada sai suna jin tsoron an yaba munafurci cikin wannan harka idan suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama suna cikin nutsuwa da tsoron Allah da takawa tamkar a ɗora tsuntsu a kansu bai tashi ba saboda yadda suke samun nutsuwa suke jin imaninsu suke jin zukatansu cike da imani da tsoron Allah amma idan sun koma gida an haɗu da iyalai an haɗu da yara aka shagala aka shiga harka irin ta gida to sai su ji ba haka zuciyarsu take irin yadda suke gaban ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam barin ma idan aka je kasuwa aka shiga hada-hada ta saye da sayarwa a kasuwa to a irin wannan lokaci ma sai su ji shagalar ta yi yawa kamar mantawa ne da Allah kamar mantawa ne da lahira kamar mantawa ne da tashin alkiyama wannan abun sai yake ba su tsoro dan haka suke kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'aikin Allah yaya za mu yi ne mu fa idan muna gabanka muna jin cikar imani da takawa a zuciyarmu amma idan muka tashi daga gabanka muka koma gida ko kasuwa to sai mu ji mun shagala ba ma samun irin wannan nutsuwa irin ta wajenka sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi wannan magana law annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum indi da a ce a kowane yanayi za ku zama halinku kamar halinku a gabana wai lasafahatkumul mala'ikatu ai da mala'iku ne za su rika mika muku hannu suna musafaha da ku saboda karfin imani ya za a zama dan adam haka wato yana kwantar musu da hankali ai ba zai yiwu ku zama haka ba imanin naku zai rika karuwa ne kuma lokaci yana raguwa ta ayyukan da'a daga muwa da ni da jin wa'azi da hidimar jihadi yana ƙara muku imanin to amma sha'ani da iyalai sha'anin kasuwa shi kuma wannan sai ya dan rage muku to wannan wata kafa ce ta shan iska da aka ba mu'mini ai tub in ya cika sai ya fashe ko ba lo in ya cika da yawa ai sai ya fashe dan haka ɗabi'a ta dan adam Allah madaukakin sarki ya hukunta masa daga cikin ɗabi'ar dan adam akwai wani nau'i na wargi ko shagala wanda bai isa ya kubuta daga shi ba dole za ka samu kanka wani lokaci a gida ba iri yadda kake a masallaci ba ba iri yadda kake a wajen karatu ba wani lokaci a kasuwa za a bata maka rai ka wasu surutai ba irin har a ce yanzu bana ne yake faɗan waɗannan maganganu haka ana mamaki ba haka halinka yake ba yanzu wani abu ne ya same ka sai ya zama mai ka fita giya to ire-iren waɗannan shine raunin na ɗan adantaka ba zai yiwu a ce kun rasa shi ba abin da yake gwada musu kenan kamar yadda mala'iku ba za su dinga yi muku musafaha ba to haka ba zai yiwu a ce kun rabu da shagala ba ba za ku rabu da shagala ba shi yasa cikin suratul Ali Imran sai Allah madaukakin sarki sai yake faɗan halin mu'minai su ne waɗanda idan sun aikata wani mummunan aiki ko sun zalunci kawunansu to sai su tuna Allah sai su nemi gafarar ubangijinsu ba kuma dama ba mai gafarta zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu amma ba sa ci gaba da aikata wannan aiki da suka aikata na baya mumini idan ya aikata sabo hankalinsa tashi yake mumini idan ya danyi jinkiri bai alheri ba hankalinsa tashi yake in ya makara bai alherin da ya saba ba akan lokaci hankalinsa tashi yake idan ya rasa damar da zai yi alheri hankalinsa tashi yake don haka duk lokacin da mumini ya gaza wa ubangijinsa ko ta hanyar bai yi abin da ya kamata ba ko ta hanyar ya aikata abin da bai kamata ba ya aikata abin da ba a so to duka hankalinsa tashi yake wannan shine ita ce alamar imani alamar rashin imani shine kai abin da bai kamata ba wa ubangiji ko baka damu ba ka bar abin da ya kamata wa ubangiji ko baka damu ba ka aikata barna ko sako kuma ko a jikinka an jima ma zaka ƙara goma zaka maimaita jibu ma haka to wannan shine abun tsoro mai irin wannan imaninsa lalatacce ne akwai abun tsoro ya mutu a cikin irin wannan halin amma mai imanin da in ya gaza zai tsorata ko in ya aikata zai damu ba zai san kwanciyar hankali ba sai ya tuba sai ya yi raka'a biyu sai ya yi azkar sai ya karanta alkur'ani sai ya daga hannaye yana roƙon Allah ya yafe masa kuma ba zai yadda ya sake komawa irin wannan ba shine mumini na ƙwarai amma babu wani ba annabi ba wanda shi kuma baya yi kullun sai aikin da'a kullun sai taqawa ba shagala ba sabo ba wargi ba gazawa a babu wannan sai annabi cikin annabawan Allah daga Abubakar Siddiq har zuwa na ƙarshe a cikin al'umman nan ba wanda kafarsa ba ta zamewa, ko harshe, ko kafa, ko hannu, ko zuciya, ba wanda baya samun zamiya. Sai dai bambancin masu samun zamiya shine masu imani in sun zame suna dawa akan kari kuma suna jin bakin cikin wannan zamiya. Marasa imani in sun zame ba sa dawa, sun tafi kenan, sai abin da ya karu kuma ba sa jin bakin cikin abin da ya faru da su. Allah ka mana arzikin imani, ka sa mu cika da imani, ka tabbatar ga rigan mu akan daidai abin da muka yi daidai. Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa. Abin da ne kuskure ubangiji, Allah ka gafarta mana baki daya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.